I'm a lifelong resident of the city of Bowie. My parents are from Ghana, West Africa.
A birnin Bowie aka haife ni, nan kuma na girma. Iyaye na ɗan asalin ƙasar Ghana ne. Mahaifiyata ta yi aiki a fannin kula da haƙori. Mahaifina kuma yana aikin abin da ya shafi na'urar kwamfuta. Su sun koma birnin Greenbelt. Amma ni da ƙanwata da kawuna da sauran dangi duka muna zaune a Bowie. Shekara ta 25 nan aka haife ni, nan kuma na girma. Yanzu haka ni ne dan majalisar birnin Bowie mafi ƙarancin shekaru. Na yi makaranta a Bowie kafin na je jami'a a Baltimore, na kuma yi digiri na biyu a jami'ar Amurka, inda na sami yi digiri da biyu a fannin harkokin kasuwanci. Yanzu haka ina aiki dan majalisa Steny Hoyer a matsayin manajan campaign din shi.
Me yasa ka tsaya takarar majalisar birnin Bowie?
I was trying to figure out what to do in my community for a long time.
Na dade ina tunanin abin da zan yi domin bada gudunmuwa ga ci gaban wannan al'ummar. Sai na yi tunanin cewa mai yiwuwa farawa da zama mamban wani kwamiti a majalisar shine matakin farko. Wannan kuma ya zama lokaci da wadda ke rike da kujeran kafin a zabe ni tai murabus daga matsayin. Saboda haka naga wannan ne lokaci da ya dace. Na lura cewa wannan yankin ne wurin kasuwancin Bowie. Mun ga babu wani abin da ake yi na inganta tattalin arziki. Kasuwar Bowie tana mutuwa. Babu wani ci gaba da ake samu a yankin. Kamar yadda na faɗa, babu wakilci na ƙwarai. Saboda haka na nemi cike wannan gurbin amma ban samu ba. Saboda haka ne kuma na tsaida shawarar cewa idan ban samu matsayin ba, zan yi takarar kujera a watan Nuwamba. Abinda ne kenan.
To menene ka gaya wa jama'a birnin Bowie lokacin da kake yaƙi neman zabe da yasa suka zabe ka?
I think it's a couple of things. Again, it's still surreal.
Ina jin sakon nawa ne. Mun lashe zabe da kur'o 53 ne, ratar da muka bayar ba ta da yawa. Amma ina jin yadda muka gudanar da yakin neman zaben mu ne. Mun yi kyakkyawar tsari, mun bi mutane gida-gida. Mun rika kwankwasawa mutane kofa kusan kullum. Mun yi aiki tukuru. Ina jin abinda muke gaya musu ne, idan ka girma a nan, kai aiki a nan, ka san abin da ya tsode wa mutane ido. Kasan abin da ya dame mu da kuma abin da suke so. Babu shakka mutane sun damu da ci gaban birnin, amma kuma suna son tabbacin cewa wakilansu za su yi abin da suke so. Abin da yasa suka zabe ni kenan. Wani abu kuma da ya burge ni shine lokacin da muke zaune muna kallon masu zuwa kada kura'a. Na lura cewa da dama da muka tashi tare ne a birnin Bowie, tsarana da yawa sun fita kada kura'a a karon farko.
Ka ne dan majalisa mafi karancin shekaru da aka zaba. Ta yaya kake ganin wannan nasarar da ka samu za ta karfafa matasa 'yan asalin waɗansu ƙasashe kamar ka da suke da sha'awar shiga siyasa?
I mean, look, I'm a first generation American.
Ni ne na farko a zuri'armu da aka haifa a Amurka. Iyaye na sun fito ne daga ƙasar Ghana. Abinda muke gani yana faruwa a wannan ƙasar yanzu. Tun daga zaben shugaba Obama da na 'yan majalisar dokokin ƙasa. Idan ka tashi kai rayuwarka, kana kiyaye doka da oda, za ka iya yin komi, musamman a birnin Bowie da take da matasa da dama kamar ni. Dama ce ta cimma buri a rayuwar ƙasar nan. Iyayenmu sun zo ƙasar nan suna sadaukarwa kanda kansu domin bamu dama. Za mu iya amfani da wannan damar da suka bamu mu yi gaba. Ko da kuwa iyayenmu ba 'yan siyasa ba ne, ko kuma ba mu fito daga iyalan da suke da kuɗi da za su ɗauki nauyin yakin neman zaɓe da aka kashe makudan kuɗi ba. Idan ka yi aiki sosai, ka kuma kiyaye doka, za ka cimma burinka na rayuwa. Abinda muke yi kenan, kuma ina jin saƙo da muka aika kenan da ya sa muka yi nasara.